Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne. Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za ku kuma iya kama mu jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
da ni Hadiza Kyari.
A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kaman al'adu, kananan sana'o'i da sauransu. Inda a yau ma 12 ga watan Afrilu na shekara 2019 za mu kawo muku tarihin tsarin masarautar Arewa gabanin zuwan Turawa da kuma tarihin Hadija.
Yanki ne kai tsaye ba za ka ce Hausawa bane gaba daya. Yanki ne da yake ya hada da kabilu daban-daban. Ga Hausawan, ga Fulani, ga Bare-bare. To, Bare-baren nan ina nufin Kanuri da Mangawa da Ngizim.
Kin san sati biyu da suka wuce na ma muka fara kawo muku wasu muka kawo masu sauraro tarihin masarautar Arewa. Maryam Dauda ta yi mana hira da Dr. Tijjani Naniya na jam'iyyar Bayero akan tsarin masarautar, kuma ya ba mu labari har zuwa lokacin da Turawa suka zo. Shi yasa a yau wakilin sashen Hausan mu Mahmud Kwari ya tuntubi masanan tarihi akan wannan batu domin jin tsarin masarautar arewancin Najeriya gabanin zuwan Turawan, musamman ma masarautar Hadejiyan Ginsau birnin Doki.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce Hadeja Ginsau birnin Doki ko Hadeja birnin Sauro, ina Hadejawa da Katsinawa, muna jiran amsoshin ku. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Ibrahim Zangon Daura, inda ya ce Hadejiya birnin Sauro ne domin da muka je daurin auren abokinmu kwanan zaune muka yi a dalilin sauro ya hana mu bacci.
To sai kuma amsar Abdulrahman Aminu Ashaka, inda ya ce muna jira.
Ga kuma amsar Ibrahim Umar, shi kuma ya ce Hadejiya Ginsau birnin Doki garin Dan Garba mai karo da Turawa su gudu, Katsinawa ƴaƴanmu ne.
To amsa na gaba kuma daga wurin Muhammad Kabir Adamu, inda ya ce ni ma dai a matsayina na Baguddire na ce birnin Sauro ne.
Sai kuma amsar Murtala Ibrahim Zangon Daura, inda ya sake cewa Katsina birnin Doki domin yawan dawaken da ke cikin birnin Katsina ya kai na jigawa yawa.
To daga nan sai amsan Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki, inda suka ce Hadeja birnin Sauro dai.
Sai kuma amsar Yakub bin Musa, shi kuma ya ce gidan Sauro birnin Doki.
To amsa na gaba kuma daga wurin Abdulkadir Yahaya, inda ya ce Ginsau birnin Doki dai ba na Sauro ba, ya za a ce haka? To kuma London birnin Sanyi.
Sai kuma amsa ta gaba daga Usman Bello Bunkari, Allah sa na faɗi daidai. To mu kam sakwatawan shehu ba mu cewa komai anan, da fatan Allah ya kyauta.
To Usman Bello kuma ya ƙara cewa yau da gobe kenan kun zama komai da ruwanku, muna godiya.
Ga kuma amsan Ismail Al-Kasim, inda ya ce Hadeja Ginsau birnin Doki garin da ba Hadeja ba, dajin Allah.
To sai kuma amsar Abdullahi Garba, inda ya ce ai kun yi kuskure, ba ku tambayi waɗanda suka san tarihinsu ba, da kun tambayi iyayen gidansu wato Guddurawa kenan, amma duk da haka birnin Sauro.
Ga kuma amsar Tamim Suleiman, inda ya ce Ginsau birnin Doki garin iyayen gidan Katsinawa.
Sai kuma amsar Aizat Hadeja, inda ya ce a tarahance birnin doki muke, a zamance kuma birnin sauro, mun yaki turawa sauro yana yakar mu.
Ga kuma amsar Ahmed Ismail Sise, inda ya ce haɗe jagin sau birnin doki garin Adamu dan Abubakar, garin da ya kasance bakin cikin Bakatsini.
Sai kuma amsar Usman Kasim Kiringim na Arewa daga kasar Libya, inda ya ce salama su gabatar da shirin yau da gobe, tab lalle fa abun banban ne, wai aka ce jifan sauro daga tare, yau dai muna shan dariya sosai tun daga karfe 3:50 ina jiran ku.
Ga kuma amsar Abubakar Sabiu Sabuwa, inda ya ce ka tsinata dukku ɗakin kara, kunya gare mu, ba mu da tsoro iyayen gidan haɗe jawa.
To amsa kuma na gaba daga gurin Alhaji Mello Yusufari, inda ya ce haɗe jawa da katsinawa, muna jiran ku domin mu ji irin muhawarar da za ku tafka.
Ga kuma amsar mu ta ƙarshe daga Adamu 2-5 Unguru, Allah sa na faɗi daidai. Haɗe ja birnin doki dai, birnin katsinawa idan baka tsine ya zo haɗe jiya kamar ya je birnin Jidda yake ji.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu.
Yanzu bari mu je ga wakilin sashin Hausa Mahmud Kwari domin jin hirarsa da masanin tarihi Professor Haruna Wakili na Jami'ar Bayero a Kano.
Professor Haruna Wakili, kun yi nazari kuma ana nazarin sha'anin tarihi, za mu so watakila a takaice a dunkule a ba mu bayani game da yadda sarautu ko masarautu suke gudanar da harkokin jama'a na mulki a gabanin zuwan Turawa.
To wannan tambaya ce mai faɗi, saboda haka gabanin zuwan Turawa ni zan ɗauko maka ne daga lokacin da 'yan jihadi suka kama ƙasashen Hausa da maƙotansu suka mai da su ƙarƙashin daular Usmaniya ko daular Sokoto Caliphate da ake cewa da Turanci. Tsarin masarauta, duk da cewa su ma da suka zo suka same su ɗin, su Fulani suka samu musuluntar da sarautar suka yi, tsari shi ne kana da masarautu, wato ƙasashe daban-daban wanda suke ƙarƙashin sarki da kuma sauran sarakuna da suke mara masa baya ko suke talaba masa har zuwa ƙasa, tun daga gwamnatin tsakiya inda sarki shine wuka, shine nama, mulki ya bujiro daga wajensa yake ƙasa daga ƙazanin masu sarautu ya tafi har ga hakimai masu ƙasa, ya tafi ga dagatai da masu unguwanni har zuwa ƙasa dai. Mafi yawan ƙasashen Hausa a wannan tsarin suke, da daular Usmaniya ta zo saboda ana ganin sarakunan sun kauce hanya, mutanen ma sun kauce hanya kan tuban musulunci, akwai bukata a jaddada musulunci a dare su hanya, don haka aka yi jihadi. Fulani mafi yawan daulolin ko ƙasashen Hausa da maƙotansu, Fulani 'yan jihadi suka zama su ne sarakuna, amma ba su canja structure, wato ba su canja ainihin ruhin tafi da mulki da tafi da jama'a, ba a canza shi ba. Kaga yanda mai wakan ka ce sarki ne sai ya zama amir ko abin da ake cewa emir, kaga musulunta da abin da ake inda za ka
amma ne mukamin sa yana nan,
mukamin na nan inda za ka zama ya zama habe ne, wato Bahaushe ne yake mulki shine sarkin, to Fulani sun karba sun zama su ne sarakuna. Kuma duk wasu abubuwan na sarautar da ake sannukan hankali ma da ake ta Hausa din da sun ara sun yafa, za a yi shiga mai kyau ta mulki ta kasaita, za a yi rawani, za a yi kaɗe-kaɗe na fada da bushe-bushe da fadanci da sauransu. To a takaice dai, tsari ne da yake da sarki shine kamar tamkar shine gabna,
shine shugaba a sama, wanda ake cewa sarkin yanka ko
sarkin yanka ko sarkin ƙasa, sarkin Kano, sarkin Katsina, sarkin Zazzau, sarkin Hadija haka dai za ga su kasna harkin Katsina da kasna across iya kasar su sakin Katsina mulkin sa kasar Katsina harkin Kano yana mulki a kasar Kano sakin Hadija yana mulki shine shugaba kasar Hadija kamar tamkar dai gwamnati in kana so ka kira shi haka to amma ba da mulki da mai tsari mulki yake ba zai zama shi kadai zai koma ba shine dai shugaba shine jagora shine sarkin yanka kamar yadda ka kira shi ko shine sarkin kasa to amma akwai rukuni sarakuna rukuni wanda suke taimaka masa tafi da harkokin mulki da zamantakewa a wannan yankin da yake nasa ne su ake kira hakimai akwai yaran sarki akwai balorinsa akwai yayansa akwai danginsa akwai bayi wanda kowanne yana da irin mukamin da tsarin mulki ya bashi damar ya rike sarki dai shine farko amma har kasan sarkin
waɗannan rukunin mutane da ka ambata ake samu a nada wasu mukamai kamar masu kula da bital mali da sauran al'amura masu
kula zaka samu akwai prime minister kana so kace kaman galadima a wani wurin waziri ne yana tamkar prime minister ne a tsari na yanzu
shi ke tafi kada harkokin gwamnati
ka mukin kai da mulki ne wanda kullun sarki na sama sarki uban kowa ne sarki shine shugaba gaba daya to amma tafi da harkar mulki sai ga ko dai galadima ne a wannan kasar ko waziri ne to kasansa kuma kasan shi waziri zaga akwai rukumin sarakuna kamar madaki kamar tafida kamar shamaki kasunan dai kamar sallama sarkin yaki haka dai haka zaga su rukuni ne amma kowanne office kike gani zaga wannan office din na dan sarki ne
na'am
kaman ciroma sale galibi zaka ga an sa ciroma sarara ce ta dan sarki dan su kaman ma masu jiran wato kaman yarima ne masu jiran gado ne ko wani yankin ga an sa tafida ko ta dan sarki ce ko ta dangin ko ta kanin sarki ko ta dangin sa zaka ga wani wurin wani mukamin za a ga na yaren sayaran sarki ne wani wurin a ce bayi wani wurin a ce bayi amma kafin fa tsari na kafin zuwa tsarin mulkin mallaka zo da magana buna to ina nufin dai barori da bayi da yaren sarki za a ga mukamin nasu ne misali shamaki ko ina ka je ga shamaki ko da yaren sarki ne ko bawa da ke rike da wannan makamu haka sallama haka dai akwai makamai wanda suke an ware wa'annan irkuna wannan rukunin daya ne wannan rukunin ɗan uwa wannan rukunin dangi barori da bayi da yara sarki
to professor tunda ka ce kusan wato sarautu ko masarautu na kasar Arewa kasar Hausa suna kamanceceniya da juna amma kai tsaye yanzu za mu dau misali mu yi magana akan masarautar Hadija misali ita yaya nata fasalin yake a lokacin ma da kafin tura su zo kuma da yadda al'amura suka gudana a yankin masarautar Hadija bayan zuwa turawa
to tsarin Hadija gaskiya ne tsarin duk ma kasashen daular Usmaniya za ga tsarin mulkin da masarautun da yanda ke tafi da su kaman bai ɗaya ne amma wani wuri akwai dan abubuwan da suke dan bambanta kadai ko dai yawan su masarauta din ko kuma nan za ga galadima shine yake acting kaman prime minister din can waziri ne kamar haka to amma kamar Hadija a kauna hanzu ba gudu ba kasar Hadija da ke yanki ne kai tsaye ba za ka ce Hausawa ba ne gaba daya yanki ne da yake ya hada da kabilu daban-daban ga Hausawan ga Fulani ga bare-bare. Bare-bare nan na nufin Kanuri da Mangawa da Ngizim. You know, ga Awaikawa, Hausa ma a Hausa din ma ga Awaikawa nan.
To sai kaman gaman Gambiza ne dai.
Gaman Gambiza. Ko abin da zai kira shi tafi da sakamakon tsarin federalism in kana so ka faɗe shi wato tsarin da tafi da shi a ɗaya sai abu ne mai babin sha'awa cewa kowane ƙabilun nan da ke gani waɗannan rukuni na al'umman da suka haɗu suka yi
masarautar
Ɗeja kowanne ana damawa da shi kowanne akwai mukami ko sarauta wata title dai wato wani mukami na sarauta da yake rike da shi misali galibin Galadima in ka ji Galadima a Hadeja galibin su asalin su mutanen Oyo ne
to
galibi galibi a da ina maka magana tsarin ba ne yau
ba ne yau
tsarin da za ga ana bawa wanda yake daga Oyo ne
kamar an sadaukar da ita wannan
gaba so akwai manyan mukamai kuma kamar sarkin Arewa wani babbar mukami sarauta ce a Hadeja wanda hakimi ne da yake rike da wani yanki mai girman gaskiya na kasar Borneo you know sai ga wani kuma wani yanki aka ba ko ka ga sarkin yaki sai ga wani abu ne da shi wani yaren ne sarkin yaki da Jarma haka duk wannan title za ga kowanne ka daga shi za ga asalin yana da yana za ga wani dan wani yanki ko wani kabila shi yake rike da wannan matsayi
dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa inda muke kawo muku tarihin masarautar Hadeja gin sabirin Doki bari mu koma ga hirar wakilin sashen Hausa Mahmud Kwari da Farfesa Haruna wakili na Jami'ar Bayero
to Farfesa wannan yana nufin ita kasar Hadeja kafin ma a samar da sarautar a wannan yanayi aka same ta na gamin gambizar kabilu daban-daban ko kuma a'a ainihin kasar Hadejan Hadejawan ne suke mulkin su illa iyaka da baki suka zo kuma sai suke buɗa musu kofa dan a tafikar da su da sha'anin mulki tare
to ai kafin ka sami Hadeja ɗan kasar Hadeja ta zama yanki yanda yake yau kamar yadda ke ganin sa yau ai da dauloli ne kanana
to
suke wannan yanki kaga Oyo tsohon daula ce
na'am
mai tarihi
mai zaman kanta
mai tarihi wanda wani kaulin ma an ce ta riga Kano
na'am
ga garin gabas ga wani gari wa shi dawa
na'am
ga sunan suna da dan su wajen bakwai ne
garuruwan
ko dauloli daban-daban
wanda a baya da kowace zaman kanta
ke har Hadeja kana lokacin wato sarakunan Hausawa kenan
na'am
to amma lokacin da aka zo aka yi jihadi sai aka haɗu duk wannan tsofaffin daulolin duka sai suka zama suna buga ƙarƙashin daular Hadeja ƙasar Hadeja ko Hadeja Emirate to a wannan tsarin Emirate ɗin shi ne aka yi wannan hikimar ta kowa sai a yi da shi
tunda watakila an yi la'akari da yadda da zaman kansu suke bai kamata yanzu kuma a ware su a ce sai dai su ba kai su watakila dabaru ne na mulki
kuma aka zauna lafiya kuma kowa yana ganin ana yi da shi kuma aka zo sallah wato lokacin
bikin
sallah za a ga kowa ya zo yana nuna al'adunsa za a ga mutanen guri kai da gani ka san Kanuri ne ko Mangawa ne za ka ga mutanen haka dai ga su din za ka ga al'ada ta Kanuri ta bare-bari za ka ga al'ada ta badawa bedi zaga al'ada ta Fulani zaga al'ada ta Hausa tsuran Hausawa din ba wani ba al'ada ba za ka gani ba
inda ana wannan haya
ana wannan hasalla wani ina nuna maka yanda aka hada kan mulkin tsarin mulkin hadin ya hadu da kan ya hada kan kowa ya kawo kowa wuri guda kuma yake yi da kowa
to amma professor anan tunda ka ce da waɗannan garuruwa wajen guda bakwai da kowanne ƙasa ce mai zaman kanta daga baya aka mallakar da su karkashin Hadeja wannan yana nufin dama a wancan lokaci ma Hadejan ta fi dukkanin su tasiri ta fuskar girma ko fada a jiko na mai kuma
daga ko kusa ko kusa ai masu tsofin tarihi auyo ne da garin gabas a kwarai kuwa so wazan ba na ganin wa'annan da tana gaban su auyo da garin gabas sai dai ta yi gaban sauran su dawa din su marma da sauransu mai wa tana gaban wa'annan amma wa'annan sun wuce mata a tarihi a muhibba da girma da kima na ga sun wuce fita
ga shi Hadeja ta kunshi waɗannan ƙasashe na wancan lokaci da aka zo aka haɗe su ta zama masarautar Hadeja ko ƙasar Hadeja yaya sha'anin mulki ya gudana duk da cewa ka ce ga shi an samu wakilci daga dukkan sassan da suka haɗu suka yi ta
sha'anin mulki ya tafi kamar yadda sauran ƙasashe suke amma kamar yadda ce muka saɓanin sauran ƙasashe ba bambanci kowa yana ciki kowane kabila na ciki tsari ne da kuma sarki shi ke ba da umarni kuma kai ka san sarautar ta tana wanzuwa ne don ta kula da haƙƙin mutane ta tabbatar da kare rayukan mutane da dukiyarsu da kuma tabbatar da mutuncinsu da wanzuwarsu saboda haka sarakuna suna bakin kokarin su ta wannan ta tabbatar da an samar da tsaro an fara samar da zaman lafiya an samar da walwala an kuma kare mutuncin kowa ala kulli hal kamar yadda ka sani umarni ya fito daga wajen sarki ne zuwa ga sauran masu sarauta wannan hakimi din yayi ƙasa har zuwa
masu da wataƙila a can wani lokaci ake ce musu akwai wani bangare suke cewa lawanai ko
mu bulamai muke ce
bulamai
wato daga te kenan duk masu unguwanni umarni zai je har ƙasa abin da za ka fi gani za ka ga a takardu abin da za ku gaya maka shi ne talaka yana ba da haraji ana karɓar haraji a wurinsa don a tafi da sha'anin mulki na ƙasa wani lokaci zukan je su yi noman gandu a ji a nome gonar sarki kafin su je su gona tasu da sauransu to amma wannan shi tura suka fa asasawa cewa shi aka tsarin relationship tsakanin sarakuna da
alaka
sarakuna wannan tafi karfi ta azabtarwa ta danniya amma a gaskance ai sarakunan musulunci ne
na'am
duk wani abubuwan da suke suna amfani da tafi da mulki na tsarin musulunci tabbatar da musulunci da tabbatar da da'a da'a da abubuwan da musulunci was da tabbatar wannan shine abin da sarakuna suke ce kare so duk wani basarake duk wani ina ganin kansa a matsayin shi da farko dai farawa shi sarki musulunci ne shi ba sarkin gargajiya ba ne a tsarin daular Usmaniya don haka ana tabbatar da cewa an dauka sha'anin musulunci masallati ana gina su ana tabbatar da kuma ana kula da sha'anin su abubuwa da suka shafi karatu da malamai a tsaya ba su dama su yi karatun su samu wurin zama su yi karatu yara su yi karatu su samu ilimi suna ta'allumi da masu ilimi mu kamar Hadeja har ma daga wasu kashi daban-daban nan ake zuwa a tare don a samu karatun Qur'ani kaji an ce daga kasashen Hausa ko sauran bangare na arewacin arewa ana cewa za a je gabas din ba ta wuce Hadeja in ka yi nisa Borno so akwai ana suna ba da yanayi mai kyau wanda za a iya zauna a nemi ilimi a cikin sha'anin arziki noman nan da neman na kai kasuwanci su tabbatar da ko shugabannin kasuwa suna tabbatar da da'a a kasuwannin nan suna tabbatar da zaman lafiya da walwalar jama'a so idan ana maganar ba da haraji da maganar aikin gona da waye kuma sarakuna a bangare daya su suke ba da wannan tabbatar da zaman lafiya, su suke tabbatar da talaka ya saka taya wala ba tare da tsangoma ba, su suke leƙawa su ga waye mutum, waye wanda yake bara gurbi ya shigo cikin al'umma, a tabbatar da ina yake, me halinsa, in ma kurasa ya kore shi, tabbatar da wato security dai, wato tabbatar da zaman lafiya da wanzuwa da tsaro na yankunan nan, aikin su ne.
Professor, wannan jihadi da aka yi na daular musulunci sai ya sababa dunkulewar ko samar da ita kasar Hadija ya zama cewa sauran kasashe suna karkashin ta. Bayan jihadi kuma saratu a arewa sun samu kansu a yanayi na zuwan Turawa, na san ita ma kuma Hadija ba gefe bace. Yaya mu'amala ko yanayi na tafi kada harkokin jama'a ya kasance a lokacin da Turawa suka zo Najeriya kuma suka je kasar Hadija?
To farko ka zaga dai sun shigo da karfi Turawa, galibi wuraren da suka zo a kasar Najeriya ma gaba daya sun shigo mafi yawan wurare da karfin tuwa suka kama su da karfin bindiga. Hadija tana cikin wuraren da aka kama su da karfin bindiga dan cikin hijira ta 1906, kusan ita ce daular ta karshe a daular Usmaniya mai karfi da za a ce ta fada hannun Turawa ta karshe. To kuma da karfin tuwa ka same ta, inda aka zubda jini mutane, sarakunanta da dakarunta da mayakanta da yan uwansu fiye da 600 a kashe. Don haka kaga na farko dai Turawa sun shigo da karfin tuwa. Na biyu, kamar da suka yi a wurare daban-daban, tunda sun ci wurin daularunan da yaki, to suka tashi nada shugabanni da sarakuna musamman sarki a ko'ina, za ga suna taka tsantsan za su nada wanda zai musu biyayya. To kamar a ko'ina a Hadija ma haka suka yi. Sannan da tsarin da na ce maka sarki shine wuka shine nama, ana ce maka sarkin yanka. To sun zo da wani dabara, wai indirect rule system, sun zo da tsari ne da su sun ce ba za su yi mana katsalanda da sha'anin mulkinmu ba,
yadda suka tarar da abubuwa,
tsar da tuntun da dalar Usmaniya duk wani abu na mulki ba abinda za su nuna musu. Dalar Ingila, Birtaniya ba za ta nuna wa dalar kasar Hausa ko dalar Usmaniya wani tsari na mulki ba, da iya mulki da iya tafi da jama'a ba. Da haka suka ce mai kwansa kashe kuɗi
su
tsari irin na Faransawa, su ɗebo mutanen su zauna, a'a, bari su yi mulki ta ƙarƙashin sarakuna. To a haka za ka ɗauka cewa sarakunan sun ci gaba da mulkinsu, an ƙyale su sun ci gaba da gudanar da al'amura na ƙasa da kuma na jama'arsu, amma a gaskance tura su suke mulki.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da engineer namu na yau Aiden, tare da abokin aiki da ta taya ni gabatarwa,
Amina Buhari Auna,
da ni Hadiza Kyari, daga nan birnin Washington DC muke cewa ku huta gajiya.
Malala chi.